Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Alhamis 9 ga watan Yuni a shekarar 2022. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a yayin da jam'iyyar siyasa a Najeriya suka tsayar da ƴan takararsu domin fafatawa a zabukan shekarar 2023, wasu manyan jam'iyyar APC sun canza shika zuwa jam'iyyar PDP a jihohin Kebbi da Sokoto dake arewacin kasar. Tsohon gwamnan jihar Kebbi Muhammad Adamu Aliyu ya bayyana dalilin sa na barin jam'iyyar APC.
Na koma PDP saboda nuna bambanci da rashin karantawa da ake wa mutanen da ke bin bangare na APC.
To za ku ci karin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji cewa askarawan Niger na karta kwana da suka hada da sojoji, ƴan sanda da sauransu da suka yi ritaya sun ce a shirye suke su amsa kiran hukumomin kasar don magance matsalar tsaro. Sannan kuma muna nan tafa da rahoton mu na musamman da kuma labaran wasanni, amma kafin nan sai a gyara zama a sauraron labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Iran ta cire na'urorin daukan hoto guda 27 da ke sa ido kan wuraren da take kera makamashin nukiliyar ta a sassan kasar. Eji shugaban hukumar da ke sa ido kan yaduwar makaman nukiliya ta IAEA Rafael Moriano Grossi. A cewar shugaban hukumar, wannan mataki da Iran din ta dauka babban kalubale ne. Yana mai cewa nan da wasu ƴan makonni hukumar ta IAEA ba za ta rika samun bayanai kan shirin nukiliyar na Iran ba. Grossi ya kara da cewa matakin har ila yau zai iya kawo cikas ga kokarin da ake yi na tattaunawa da sauran manyan kasashen duniya. Tunde a watan Afrilu yankurin farfado da matsayin da aka cimma kan shirin na nukiliyar na Iran a shekarar 2015 ta samu tangarda. A shekarar 2018 tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya cire Amurka cikin yarjejeniyar. Amma gwamnatin Joe Biden na ta yunkurin ganin an farfado da ita ta hanyar komawar Amurka. Su dai kuma mun Tehran sun ce shirin mallakar makaman nukiliyar da suka sa a gaba baya tattare da wata barazana ga zaman lafiya. Labarin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumomi a kasar Ghana sun ce ba za su yi kasa a gwiwa ba a matakan da suke dauka na ganin an kare muhalli, yayin da masu ayyukan haƙar ma'adinai ke haifar da barazana ga dazukan kasar. Daga Accra ga rahoton da Ridwan Abbas ya aika mana.
Ministan yanayi, kimiyya da fasaha Samuel Abujinapo ya bayyana cewa gwamnati dai ba za ta yi saki a kokarinta na mashe da gane uwar haƙan ma'adinai a Afirka ba. Ya ce Gorkacha zai tabbatar da kariya a wurin haƙan ma'adinai a Ghana.
We recognize the complexities of small-scale mining industry and the intractable nature of the negative practices associated.
Muna sani da irin takara da aikin haƙan ma'adinai ke ciki a nan Ghana da kuma irin munanan ɗabi'u da ke tare da shi. Ku bar mu fuskance shi. Abinda muke mu'amala a kai ne zinari, wanda kuɗi ne kenan, waɗanda ya shafa duk masu harkar zinari ɗan Ghana da ma ɗan waje ba za su saki ba a kokarin su. Shugaba Akufado ya bayyana cewa Goldkacha na da ƙarfin tabbatar da zakulu kashi 90 cikin 100 na zinariya ta tsari da ba amfani da zai ba. Ya tabbatar da cewa akwai ƙarin mashin guda 300 da za a samar don taimakawa kananan kamfanonin haƙan ma'adinan. Shugaba Akufado ya yi imani cewa mashin ɗin na Goldkacha zai taimaka samar da ƙarin aiki tare da samar da kwanciyar hankali a sashen haƙan ma'adinan.
Several of our compatriots who are mining responsibly and I employ the protocols that have been established.
Akwai tarin kafarorin mu waɗanda ke aikin haƙan ma'adinan akan hanyar da ta dace, sai dai akwai waɗanda sun sunduƙufa ne wurin tabbatar da sun cimma burinsu ba tare da la'akari da abin da zai shafi ƙasar ba. Su ne waɗanda ba ruwansu da ko menene zai sami gandun dazukanmu, idanuwan ruwanmu ko mahallinmu. Na tabbatar musu gwamnati ba za ta yi saki ba a kokarinta na zakulo su ta kwabe su daga tsarin dazukanmu. Bisa dogara akan doka ta 36 sharadi na 9 na kundin tsarin mulkin kasar gwamnati za ta ci gaba da daukar matakan da suka dace a kokarin kiyayewa da kare muhallinmu na kasa don ɗan baya.
In our efforts to help protect the environment,
Shugaba Akufo-Addo ya kara da cewa a kokarinmu na taimaka kare muhallinmu ya zama wajibi mu dau tsauraran matakai kamar amfani da sojoji tare da samun yadda muka yi da kayan mashin-mashin da ake amfani da su wurin lalata waye da gandun dazuka da an ka kiyaye su daga harkan hakan ma'adinai. Radwanan Allah Muktara Abbas, sashen Kausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
A gaida Ridwan Abbas, kashin labaran duniyar kenan.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma zamu koma bangaren rahotanninmu. A Najeriya, yayin da jam'iyyar siyasa suka ja daga ta hanyar tsayar da ƴan takararsu don fafatawa a zabukan shekarar 2023, babbar jam'iyyar adawa ta PDP na ci gaba da ƙara samun ƙarfi a wasu jihohin ƙasar. Wannan na zuwa ne a lokacin da wasu jigajigan jam'iyyar APC mai mulki ke sauya sheka zuwa jam'iyyar PDP a jihohin Kebbi da Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya. Ga rahoton da Muhammad Nasir, wakilin muryar Amurka, ya aiko mana daga birnin Kebbi.
Bayan kammala zabukan tsayar da ƴan takara na jam'iyyun siyasa a Najeriya, jam'iyyun sun fara daura damara ta ganin yadda za su samu galaba a mayan zabukan da za su gudana shekara ta 2023. Sai dai kuma wasu jam'iyyun suna fuskantar barazana ta ficewar wasu jigogi zuwa wasu jam'iyyu, kamar yadda yake faruwa a jihar Kebbi da ke arewa maso yammacin Najeriya, inda sanata mai wakiltar Kebbi ta tsakiya kuma tsohon gwamna sanata Muhammad Adamu Aleru da kuma sanata mai wakiltar Kebbi ta arewa sanata Yahaya Abdullahi suka fice tare da magoya bayan su zuwa jam'iyyar adawa ta PDP. Tsohon gwamnan Kebbi sanata Muhammad Adamu Aleru ya bayyana cewa
na koma PDP ranar 4 ga watan 6 2022, na koma jam'iyyar PDP saboda nuna bambanci da zalunci da rashin kamantawa da ake wa mutanen da ke bin bangare na APC.
Wannan takaddama da ya tsakanin bangaren Adamu Aleru da bangaren gwamna mai mulki yanzu sanata Abubakar Atiku Bagudu ta jima kuma uwar jam'iyya ta ƙasa ta kasa warware ta, abin da ya ƙara tunzura bangaren na Adamu Aleru.
Mu ne ke taushe su muna ba su hakuri saboda muna ganin bai kamata a ce mun gina gida mun kuma mun bar shi ba. To amma gida idan yana yoyo ba an wanda zama ciki, dole sai ka fita ka je ka nemi wata mafuka. Shi yasa muka bi ra'ayin mutanenmu muka shigo cikin jam'iyyar PDP.
A nata haujin jam'iyyar da ke mulki a Najeriya da ma jihar Kebbi ta APC ta ce ba ta da masaniya akan fitar sanata Adamu Aleru da mutanensa, a cewar kakakinta Isa As-Salafi.
To hakikanin gaskiya fa mu da masaniya komale, amma mun ji ga shanun talla. Sai tsakanin Allah in ya zama gaskiya sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ba mu tsare abin da ya faru ba, domin gidan siyasa kowane ya mutu yana nashi muhimmanci. Musamman irin sanata Muhammad Adamu Aleru wanda ya zama tsohon gwamna ne kuma yanzu haka shi ne sanata mai ci a yanzu a kira sanata ba. Ba mu so haka ba, amma in haka ta kasance to a shirye muke da izinin Allah. Muka cewa mun tashi tsaye mun kai ga nasara.
Su kuwa yan jam'iyyar ta PDP cewa sun kai su kan sun yi tsintuwar da ne a kala.
Sunana Haruna Mai Jega, Zonal Vice Chairman, Kebbi Central Zone, PDP. Shigo wasu insha Allahu manuniya ce wadda za ta nuna kiblar samun cikakkiyar nasara a zaɓuɓɓukan da za su zo. Kuma jihar Kebbi tana ɗaya daga cikin jihohin da suka taru suka yi Najeriya. Saboda haka ba karamin matsayi gare ta ba, kuma na san insha Allahu za ta bada ainihin tata gudunmuwa cikakkiya ta samun cikakkiyar nasara a wannan zaben da zai zo.
Yanzu jam'iyyar PDP ta baiwa sanata Adamu Aleru da Yahaya Abdullahi takarar kujerun sanata na Kebbi ta tsakiya da kuma Kebbi ta arewa. Abin da zai dauki hankalin jama'a shine yadda za a fafata ga neman kujerar da sanata na Kebbi ta tsakiya tsakanin gwamna mai ci yanzu wanda jam'iyyar APC ta tsayar da kuma tsohon gwamna sanata Adamu Aleru wanda jam'iyyar PDP ta tsayar. A jihar Sokoto ma an kammala dukkanin shirye-shirye na karɓar wasu jigajigan jam'iyyar APC zuwa jam'iyyar PDP, waɗanda suka hada da 'yan majalisar dokoki na jihar da ma na tarayya. Duk da yake ba a yana ranar da za a karɓe su ba zuwa jam'iyyar ta PDP. Dama masana kimiyyar siyasa sun bayyana cewa sauyin jam'iyya dama ce ta ɗan siyasa, amma ana yin ta ne a Najeriya idan ɗan siyasa ya hango akwai matsala ga jam'iyyar da yake sai ya koma wata, wanda kuma yana da illa ga tsarin demokuraɗiyya. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya.
Madalla a gaida Muhammad Nasir, yanzu kuma za mu leƙa jamhuriyar Nijar. Tsofaffin jami'an tsaro a fannoni daban-daban da suka yi ritaya a kasar sun ce a shirye suke su amsa kiran da hukumomin kasar suka yi masu na sake daukar makamai da saka kakin yaki don kare kasar daga miyagu da kuma tabbatar da zaman lafiya. Ga ƙarin bayani daga wakilin muryar Amurka Haruna Mamman Bako.
Biyo bayan kiran da hukumomin jamhuriyar Nijar suka wa rundunar karta kwana da ta hada da tsohon soja da 'yan sanda da suka yi ritaya, haka ma da jandarma da gardi da tsohon custom da sojojin daji da ma jami'an tsaron da suka nemi su ajiye aiki bayan shekaru biyar suna tsaron ƙasa da sauransu, waɗansu daga cikin tsohon askarawan sun ce shirye suke da su sake komawa fagen daga domin kare wannan ƙasar da 'yan ta'adda suka zagaye ta daga gabasci a tamkin Chadi da yammacin kasar a iyaka da Mali da Burkina Faso a arewa da Algeria da Libya, yayin da 'yan bindiga daɗi ke kutsowa daga tarayyar Najeriya. Abdurrahman Idrisa Kado soja ɗaya ne daga cikin su.
Kasan kasar ga tamu tashi ma tana cikin rashin lafiya na tsaro, to sannan kuma wannan kira na gwamnati shirye duka wanda ya yi soji yake, inda an ka nemi mutane su zo kuma su ba da gudunmuwarsu, tunda kasan in ka dibi tsarin soji tsari ne na ya kamata a ce ga ƙasa duk wanda ya shekara 18 yana da kyau ya kasance yayi aikin soji. Kamar in ka dibi bambanci tsakanin ƙasashen mu na Afrika da ƙasashen Turai, yanzu in ka dauki Turai wannan abu dole ne sai an yi shi sai kowa yayi. Mu kanmu nan ga akwai lokacin da an yi haka nan, kamar in ma'aikata sun ka kare service civic na ana doka ana danyi, amma dai bai kai ba kamar irin yadda su Turai duk wanda kan lalubo ya yi wannan aiki. To shine muke kira ga mutane, in dai Allah ya sa an ka kire mutane, kowa zai zo ya bada tashi gudunmuwa bisa ga wannan bangare na tsaro, ko gudunmuwa na bada shawara, ko gudunmuwa na wasu abubuwa, duk wannan a shirye mutane suke.
Waɗansu tsohon sojan da na gamu da su a garin birnin Kwani sun ce shirye suke su sake yin damara domin komawa fagen daga don ayi ta takari.
Sunana Mai Wandara Bulama Hari. Da masu gwamnati su suka yi sake tunda duk tsohon soji tun lokacin da za ku yi liberation larmai suna ce muku haba ku hata yi ba, ran da wani abu ya faru ana neman tun da fari ban san yanzu ba, da mu zamanin mu da company da zan da za ku yi liberate ana ce muku fa ko kun tai ko mu za ku ran da wani abu, da su ne zamani yanzu ba su neman mutane. A lokacin jori da aka yi jerkin dawome ne jerkin nan, ai tsohin soji wanda suka yi liberate wasu ma suna cikin guard, wasu suna cikin police, an ka kirawo su darme suka koma sannan suka koma service nan. Ni ko yanzu ku da an ka kira ina ya tarya wallahi ina da zuciyar da ina yi ko yanzu, ai yanzu tsohin soji duk wanda bai tai ba sai dai roƙo ne duk mai kari yana tafiya, wannan gudumo wannan alheri ai tsoron kasan mu ne, mu da ma wallahi muna neman iri wannan abu a neme shi Allah, mu da ma muna tsawa kana
wallahi sai in bon tus babu problem da mu so ma di san da gwamnati ta yi zuwa mun da zai in dai na kasa ne dole ne mu so mu lafuru da kan la patrie babu problem wannan prayer a mun mu shiri ko lokaci gwamnati ta kire mu wannan prayer repondro insha Allah mu abu da mu fata da Allah tabbata da alheri, kuma kun kasa yana cikin masala dole ne in kasa dole kowa ya kawo gudumo shi a samu ku ci hankali da wadata cikin kaza abin da muke fata kenan, da yaushe shirye muke insha Allah mun nan kire mu ya babu problem dukkan muna nan shirye Allah kawo muna
wannan kiran da hukumomin kasar suka yi wa rundunar karta kwana zai kara karfafawa askarawan kasar da adadin su ya habra 30,000 a halin yanzu. Haruna Mamman Bako na birnin Kwani, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwani a jamhuriyar Nijar.
A gaida Haruna Mamman Bako, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga Zainab Babaji da rahotonmu na musamman.
Tun bayan da matsalolin tsaro suka fara ta'azzara a Najeriya ne hukumomi da al'umma suka fahimci muhimmancin farfado da matakan tsaro na gargajiya da tun can iyaye da kakanni ke amfani da su. Matsalolin tsaro a unguwanni da suka hada da sace-sace, ayyukan ƴan daba da sara suka zuwa ga ƴan fashi da makami ta'addanci ayyukan masu tsatsauran ra'ayin addini, rikicin makiyaya da manoma, ayyukan ƴan aware da na baya-bayan nan garkuwa da mutane a kai su daji a nemi kuɗin fansa, ya sanya al'umma farfado da kungiyoyin da za su sanya ido a unguwanni, ƙauyuka da dazuzzuka don gano maboyar bata gari da zummar sanar da hukuma don kakkaɓe su. Mafarauta da ke da tsohon tarihi suna gudanar da aikin su ne a daji, wanda a yanzu hukumomi suka amince za su iya taimakawa jami'an tsaro da bayanai kan irin munanan ayyukan da suke gani a daji. Kan haka ne kungiyar kwararrun mafarauta ta Najeriya ta horar da jami'an ta kan dabarun samar da bayanai wa jami'an tsaro. Sakataren kungiyar kwararrun mafarauta na ƙasa, Igem Ɗanladilanta, yace sun sadaukar da kansu don samar da tsaro ne wa al'umar Najeriya.
Idan muka duba a jihohi musamman na arewa, za mu ga irin fafatawa da membobinmu suke yi, particularly a gefen northeast. Professional hunters ne su ne yawanci ake amfani da su a wajen, kuma suna iyakan kokarinsu su ga cewa sun sadar da wannan zaman lafiya da kuma tsaro wa mutane da kuma ƙasa gaba ɗaya. Mu mun sadakar da ranmu ne a cikin wannan aiki din, ba biyan mu ake yi ba, amma mun tabbata cewa ta dalilin abinda za mu yi za a samu zaman lafiya a kasar mu Najeriya.
Ta ya kuke tantance wayanda an ba su izini da kuma waɗanda suke daukan bindiga kawai suna ayyukan barna?
Na'am, a kungiyar mu na professional hunters muna da takardu da jami'an tsaro su kan sa mana hannu, muna da license na rike bindiga wanda ya shafi bindigan da mukan yi farauta da ita, muna da license wanda kowane command na yan sanda su kan sa mana hannu. Ta fannin kananan bindigogin mu wanda ya shafi adaka, mukan moreta daga local government, akwai permit da local government su kan bamu shi. So duk mahaddin da bai da wannan takarda ba member mu bane.
Zuwa yanzu waɗannan nasarori za a ce wannan kungiya ta professional hunters ta cimma musamman don wanzar da zaman lafiya?
Musamman kamar mu a plateau yanzu, idan aka dibi shanu sai kaga an kira professional hunters a ce to maza an dibi shanu a wuri kaza, nan take za mu kira yaran mu kuma mu bi baya mu kwato wayannan shanu mun shayi wayannan. Akwai kuma wayansu kananan hargitsai-hargitsai da muke ganin su, muke sa hannunmu a cikin mu ga cewa an magance ta.
Koyaya kungiyar ke tantance mambobinta don tabbatar da cewa ba a sami gurbatattun da za su iya cutar da jama'a ba? Muhammad Yohana da ke jihar Borno ya yi ƙarin haske.
Sai mun tabbatar shi bulama wurin, lawan sannan hakimi wurin sai proving cewar wannan is a good person, wanda an yarda da shi, kuma za mu sa ido akan movement yanda yake tafiya da aikinsa.
Na san cewa aiki ne mai hatsari, aiki ne mai tattare da matsaloli. Waɗanne matsaloli kuke fuskanta musamman wajen gudanar da aikinku?
Kamar kidnappers, kin san cewar in an ce za a yi reporting kamar an yi kara waɗansu, in ba haka ba za a iya kama kidnappers. Sun yarda su kidnappers ne, za mu iya sa su sake waɗancan don mun rike iyayensu. In sun sake mun bayar, after 3 months ka gan su a waje.
Sai a sake su kenan?
Sai a sake su. Damuwanmu da muke so gwamnati su sa ido a wannan wurin in ana so a samu sauki wannan abu.
Malam Abubakar Abdullahi da ke zama sakataren kungiyar kwararrun mafarautan shiyar jihohin arewa ta tsakiyar Najeriya, yace suna da haɗin gwiwa na kudda-kudda jami'an tsaro wajen gudanar da aikinsu.
Muna tafiya tare da ainihin police da sojoji da shauran hukumar tsaro. Duk inda wani damuwa to suna kiran mu je mu taimake su.
Zaman jihar Nasarawa da nake, idan yake na san wajen gefen Nasarawa, wajen Toto, wajen gefen bangaren Benue, akan samu irin waɗannan matsaloli. Kuna taimakawa wato wajen bankaɗo waɗanda suke gudanar da irin waɗannan danyen aiki?
Sosai kuwa, kamar bangaren Nasarawa kwanaki akwai wanzu sun je sun station kansu a daji suna banatar da mutane. Gwamnati ta nime mu mun tafi wurin. An kore su, an kakkashe wayansu daga cikinsu.
Waɗanne matsaloli kuke fuskanta musamman a wayansu wurare, ko kuma wayansu sun yi korafin cewa idan suka kamo masu laifin na wani lokaci sai a sake su?
Ne, muna fuskantar matsaloli irin wannan. Aka same jama'a wani sa'ili sai mu ga sun dawo kan titi. To amma babban matsalolin mu abin hawa, domin bayan da za ka yi ka je daji a kafa kana neman wayannan mutane, to moto muna nema da ainihin mashina don wadansu wuraren nan moto ba za su tafi ba muna so mashina mu yi amfani da su so mun kama mun zama da gwamna akan mu zuwa muna wannan alƙawari amma har yanzu dai ba su dube mu ko ba
daga jihar Gombe kuwa dan Ladi Muhammad Bage sakataren kungiyar kwararrun marban yace suna da buƙatar motoci babura da sauran kayan aiki
so gaskiyar magana shine muna fuskantar matsaloli da dama musamman kaman finance kaman bangaren kudade
batun kayan aiki fa sauran kayan aiki tunda na san kuna rike bindigogi kuna samun su wadatacce yadda za ku dauki mataki kamin a ce kun kai ma jami'an tsaro
to ina wadace kam sai dai ana lallabawa dai ana saida rai domin gaskiyar magana shine duk abin da kika sani yanzu a rayuwa ya zama da tsada dole a rasa shi ne da bindigar kanta kuma sai da rai ne da karkashe bindigogi locally made ne babbar bindiga ba kai saka saye ta ba sakamakon yanayin yadda kasar take yanzu samun ta ma wani abu ne amma dai cikin ikon Allah hakan dai ana dai gurgudo ana yi kuma ana samu nasara insha Allah
komandan kwararrun maharban a jihar Yobe Idrisa Hamidu yace dole sai gwamnati ta tallafa musu don samun sukunin gudanar da aikin su
tsaron da muke barwa muke fama da gurgurya da Boko Haram da Shinnafas kuma amma abu ɗaya ne yake dan damu da gwamnati gwamnati har yanzu ba ta ganin mu da idon rahama yawancin mun nan kin ga wasu dugidan haya ne eh wasu ba su da abun hawa zuwa obiyo da kullun sai dai kai bige-bige kaji biya kudin da zaka je yau da kullun ka je office ka je ka dawo wannan ma yana sa cika mutanen mu asa guiwa to sannan abun da muke so muna kiran gwamnatin Najeriya ta dauke mu da hannu biyar da muka ba da jinin mu muka sadakar da rayuwar mu da yaran mu da ƴaƴan mu ya kamata su ma san muna yi ana yi da mu kamar mu Yobe State muna da arancin Yobe mota ina da shekara 27 muna wannan fama kuma har yau ki ganni dinnan ba inda gida kaina to uliya eh har yanzu kuma ban sare ba to kuma ba za mu sare ba mu dai muna roƙon gwamnatin Najeriya ta gamu da idon rahama
shi ko dugujin maharba daga jihar Nasarawa Muhammad Aliyu yace an horar da su yadda za su gudanar da aikin su bisa ka'idar doka
an horar da mu fannin tsaro da dokoki da abin da dokan kasa ya tanada shi suka horar mu da shi kabura kan mu je mu wuce gona da iri ne hukunci irin namu sun fada musu dokoki da wasu abubuwan da bamu sani ba
wani lokaci akan same ku kuwa da wuce gona da irin nan ta yadda tunda kuna da makami kukan yi amfani da shi har ya zarce ka'idan doka yaya kuke ku takaita irin yadda za ku yi amfani da makami
ba ma tafiya fatun sirri jami'an tsaro a ciki saboda bare mu kaba aka dan mu a ce na akwai dan da makama hanya mu tafi ba tare da jami'in tsaro a wajen ba
kukan samu nasara kuwa
gaskiya muka samu nasara sosai wallahi gaskiya al'umma sun ba mu goyon baya 100% saboda yanzu aka ji Nasarawa ya kai da an gangadanta da ma al'umma suna iya fita su fada muna akan wani babu mai zare shi ba to tunda mu muke cikin mutane muke hurda da su mu kuma wani lokaci ne mu kai ma jami'in tsaro labari ga wani fa dan ba yaji mu je mu kade ba sai mu nemo ni jami'in tsaro da mun je wannan wajen mu a rashin wannan mutumin Allah ya yarda
a gefe guda kuwa mai martaba sarkin lafiya a jihar Nasarawa Alhaji Sidi Bage Muhammad ya karfafa al'umma ne da su sanya ido sosai su kuma ba da gudunmawa wajen samar da tsaro
wannan al'amarin da muka samu kanmu Allah subhanahu wataala ne kawai zai iya yi mana ta ina zamu ce makamu jama'a maganar tsaro ba tana hannun gwamnati ne ba kawai maganar tsaro ta kowa da take cikin mu ne yake da haƙƙin tsaron nan saboda haka samari da majiya karfi da wanda suke ba wai an ce a fitar shirin yaki ne ko a'a abinda muke kowa ya shirin kota kwana zamu bacci amma rabi da rabi muna bacci muna tunanin koda wani zai shigo mana ba zai same mu kawai arha yace yazo ya kora mu kaman dabbobi haka yace samari da kowa a doge a tabbatar da mu zamu tsare kasan mu iya abinda yafi karfin mu ne zamu nemi taimako daga waje
mai martaba sarkin lafiyan bare bari kenan a jihar Nasarawa Alhaji Sidi Bage Muhammad Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Nigeria
a ganda Zainab Babaji to yanzu kuma ga shirin mu na gaba
wasanni a takaice
shirin namu ne za ku ji cewa an jinkirta fara shari'ar Sepp Blatter da Michel Platini da kwana guda bisa zargin zambar kuɗi wanda Sepp Blatter ya biya Platini £1,600,000 na kasar Ingila ta hanyar da bata dace ba shi dai Mr. Blatter ya ba da uzurin cewa ba shi da lafiya a lokacin da ya iso kotu domin yin bayani kan tuhumar da ake musu Switzerland ya rike hannun yasa Conan je laraba ne aka sa domin sauraron tuhumar da ake musu na zamba. Sannan a yau Alhamis ne Mr. Blata zai bada nasa ba'asin. An dakatar da mutane biyu ne daga hidimar kwallon kafa a shekarar 2015. Idan an same su da laifi za a iya daure su na tsawon shekaru biyar ko kuma a ci tarar su. Ana sa ran kammala shari'ar ranar 22 ga watan Yuni wannan shekara, sannan kuma a bayyana sakamakon shari'ar ranar 8 ga watan Yuli na wannan shekarar. Kungiyar kwallon kafa Liverpool karkashin kocin ta Jurgen Klopp ta ji amincewa da tayin kungiyar kwallon kafa ta Bayern Munich ta yi kan dan wasan ta Sadio Mane na kudi fam miliyan 30. Majiya mai karfi na bayanin cewa Liverpool din na harin fam miliyan 42 da 1800 kan dan wasan nata mai shekaru 30. Mane yana da sauran shekara guda kafin kontraginsa ya kare da club din Liverpool din. Romelu Lukaku Martinez zai kasance ɗaya daga 'yan wasan ƙwallo da ke a ƙasa da za a iya samu don turawa zuwa wata club. Kofar club din Chelsea buɗe take don wannan damar, a yayin da ita ma PSG tana neman mafita kasancewar ɗan wasanta Kylian Mbappe ya sadaukar da kansa wa club din. A gefe guda kuma club din Atletico Madrid tana buƙatar neman wanda zai maye mata gurbin Luis Suarez. Matsayin lakazar dan wasan club din Arsenal yana cikin tsakiyar maganganu da ake yayatawa a watannin nan, kuma sanarwar da ake yi cewa zai bar club din bai zo da mamaki ba, ganin cewar kontraginsa ya kusan karewa. Arsenal ita ta zo na biyar a ƙarshen kakar wasan ƙwallo na wannan shekarar. Lakazu ya shiga club din Arsenal a shekara 2017 daga club din Lyon. Tsohon dan wasan ƙwallon kafa na club din Manchester United da Manchester City da West Ham da kuma ƙasarsa ta haihuwa Argentina, Carlos Tevez ya laba taniyarsa na yin ritaya daga wasan ƙwallon kafa. Carlos Tevez mai shekaru 38 da haihuwa rabonsa ya taka leda tun cikin watan Yuni shekara 2021. Carlos Tevez wanda ya shekaru 20 yana taba leda ya ce babban abin da ya sa ya yi ritaya daga maza leda shine mutuwar mahaifinsa. Segundo Tevez ya mutu yana da shekaru 58 sanadiyar cutar corona a shekarar bara. Daga ƙarshe kuma za ku ji cewa akwai yiwuwar za a sake karawa dangan boxing tsakanin Anthony Joshua ɗan Najeriya, tsohon kuma mai rike da kambun dambin duniya ajin masu nauyi, da kuma mai rike da kambun a yanzu Alexander Usyk ɗan ƙasar Ukraine. Ana sa ran za su kara ne a ranar 20 ga watan Agustan wannan shekara ta 2022 a yankin gabas ta tsakiya. Alexander Usyk ya yi galaba ne akan Anthony Joshua da yawan maki a shekarar bara da ya ba shi damar amshe kambuna har guda uku na ajin masu nauyi na duniya. Abdulhamid Muhammad Lura, Amurka, daga Bauchi a Najeriya.
Madalla yanzu kuma ga labarai a takaice.
Iran ta cire na'urorin ɗaukar hoto guda 27 da ke sa ido kan wuraren da take kera makamashin nukiliyar ta a sassan ƙasar. Eji shugaban hukumar da ke sa ido kan yaduwar makaman nukiliya ta IAEA Rafael Moriano Grossi, a cewar shugaban hukumar, wannan mataki da Iran ɗin ta ɗauka babban ƙalubale ne. Yana mai cewa nan da wasu 'yan makonni hukumar ta IAEA ba za ta rika samun bayanai kan shirin nukiliyar na Iran ba. Grossi ya kara da cewa matakin har ila yau zai iya kawo cikas ga kokarin da ake yi na tattaunawa da sauran manyan kasashen duniya. Tun dai a watan Afrilu yunkurin farfado da matsayar da aka cimma kan shirin na nukiliyar na Iran a shekarar 2015 ta samu tangarda. A shekarar 2018 tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya cire Amurka cikin yarjejeniyar. Amma gwamnatin Joe Biden na ta yunkurin ganin an farfado da ita ta hanyar komawar Amurka. Su dai kuma mutanen Iran sun ce shirin mallakar makaman nukiliyar da suka sa a gaba baya tattare da wata barazana ga zaman lafiya.
To masu sauraro, a nan muka kawo ƙarshen shirinmu na yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Lalo da ya taya na gabatar da shirin, da kuma Julie Gresham wadda ta haɗa shirin tare da bada umarni, da ma injiniyanmu Mr. Cedric, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.